بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان، ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان، واغفر لنا ولوالدينا والولدان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة دزام كرنتا إتتي سورة النصر. أما كافي مبينة تفسيرنتا، akwai wani bayani wanda ya kamata mu bi. Wato yakin Badar shine yaki na farko wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi a rayuwarsa. Kuma wannan yakin yaki ne wanda ya samu daraja ya fi duk wani yaƙi daga cikin yaƙe-yaƙe wanda manzon Allah ya yi a rayuwarsa, ko kuma wani yaƙi wanda aka yi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya sa yaƙin Badar ya samu wannan kyakkyawan shaida, ya samu wannan kyakkyawan matsayi, saboda ya tare sharuɗan da ake bukata musulmi su cika kafin su samu nasarar Allah tabaraka wa ta'ala. Dole akwai sharuɗa waɗanda dole ne sai musulmai sun cika kafin nan Allah yake ba su taimakonsa. Ba wai haka kawai don kuna musulmi, idan faɗa ya tashi tsakaninku da waɗanda ba musulmi ba, shikenan sai Allah ya ba ku nasara. Akwai sharuɗa. Akwai sharuɗa waɗanda kila sai musulmai sun cika kafin nan Allah tabaraka wa ta'ala yake ba su nasara akan maƙiyansu. To babu wani yaƙi wanda ya samu cikan sharuɗan nan da ake nema 100%, in banda yaƙin Badar. Yaƙin Badar yaƙi ne wanda ya haɗa musulman ƙwarai, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma karkar sojojin musulmai da suka halarci wannan yakin. Babu munafiki, babu munafiki, kuma babu fasiki. Duk waɗanda suka yaƙi, wato waɗanda ba musulmai ba a filin yakin Badar, daga tashin musulmai mutane kirki. Saboda matsayin wannan yakin, Allah maɗaukaki ya yi bayaninsa a cikin littafin At-Taura. Ka san kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya bayyana shi cikin littafin At-Taura. A shekara ta kaza zan turo annabin ƙarshe mai suna kaza, za a haife shi a gari kaza, ga siffofinsa kuma ga yawan sahabbansa sannan ga yakin farko wanda zai yi sunansa yakin Badar. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana siffofinsa cikin littafin At-Taura kafin ma zuwansa, domin haka ahlul kitabi sun sani, illa kawai suna boyewa mabiyansu ba sa bayyana gaskiya. Amma tuni Allah ya yi bayani game da zuwan annabinsa Muhammad, annabin ƙarshe, da kuma sojojin da za su yi yakin Badar. Saboda darajar wannan yaki, Allah tabaraka wa ta'ala sai da ya bayyana labarinsa kafin zuwan annabi Muhammad. Yakin ya tara sharuɗa masu yawa, duk sharuɗan da ake bukata musulmai su cika kuma duk sun cika, domin abin da ake bukata shine cikakken tsoron Allah da kuma cikakkiyar biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan aka samu sojojin musulmi ba sa tsoron Allah, to abu ne mawuyaci a tashi fada da su su ci nasara akan makiyansu. Abu ne mawuyaci a samu sojojin musulmai ba sa biyayya ga manzon Allah, sannan fada ya tashi musulmai su ci galaba a kan makiyansu. Matukar musulmai suna son su ci nasara, to dole ne su sai sun bi karantarwar manzon Allah, sun yi biyayya ga manzon Allah, sannan kuma dole sai sun kasance masu tsoron Allah. To komai kankantarsu, komai rashin karfin makaminsu, Allah madaukakin sarki zai ba su nasara a kan makiyansu. A suratu Ali Imran Allah ya bamu labari, kun ga yakin Badar da aka yi musulmai karkab mutum 313 ne, mutum 313 ka duba uyunul aqar, wani littafi na Ibn Sayyidin Nasi, ko kuma ka duba kitabul Bukhari, kitabul Magazi, sahihul Bukhari, kitabul Magazi, baji na 13, inda ya kirga sunayen sahabban annabi waɗanda suka halarci yakin Badar. Riwaya da take mafi inganci ita ce wadda take cewa yawan musulmai da suka je yakin Badar mutum 313, amma fa arna sun kusa 1000, amma cikin ikon Allah sai suka ci nasara. Shine Allah yake tuna mana abin ba yawan sojoji bane, kuma ba yawan karfin makami bane, me ake nema? Sharuɗa guda biyu ɗin nan, cikakkiyar biyayya ga manzon Allah da kuma tsoron Allah. Idan sojoji suka haɗa siffofi biyu ɗin nan, to za su ci nasara. Allah ya ce walaqad nasarakumullahu bi badr,
walaqad nasarakumullahu bi badr wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun.
Allah ya ce walaqad nasarakumullahu bi badrin, hakika fa Allah ya ba ku nasara a yakin Badar ya ku musulmai. Allahu akbar. Wa antum azilla, kuna mafiya kankanci, mafiya kankancin adadi, ba ku da yawa, makaminku ba shi da kai, wato makamanku kuma ba waɗanda suka kai na kafirai ba, makaman naku ba su kai na kafirai inganci ba. Amma duk da haka Allah madaukaki ya ba ku nasara a yakin Badar. Don haka sai ku gane abinda ke sa a samu nasara shine tsoron Allah. Fattaqullaha, sai ku ci gaba da tsoron Allah din nan, la'allakum tashkuruna, akwai fatan za ku yi godiya kyautan da Allah madaukaki zai ba ku. Ga wannan shi ake bukata a sojojin musulmai, tsoron Allah da biyayya ga shugaba da kuma biyayya ga manzon Allah. Kada Allah ke cewa in taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum,
in taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salati alatin min al malaikati munzalin.
Domin ko kafin a fara yakin annabi sai da ya gaya wa sahabbai, lokacin da suka hangi adadin kafirai ga sunan da yawa arna sun taho, baka gani iyakarsu, mutum 1000 ga matansu an taho da tulunan giya, ana rawa ana cashewa. Annabi da ya dubi sahabbai saboda kada su karaya, sai ya ce musu, Allah ya ce in taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum, ashe wannan alƙawari bai isar muku ba, wannan bushara daga Allah ba ta ishe ku ba, an yumiddakum rabbukum bi talatati alafin min almalaikati munzalin. Allah zai taimaka muku da mala'iku 3,000 waɗanda za su rika saukowa saboda taimakonku. Wannan alƙawari na Allah bai ishe ku ba, saboda ƙarfin imani mutum 313 nan duk sai suka samu nutsuwa. Babu mutumin da ke shakkan tinkarar mutum 1,000 nan, idan Allah ya ce bala wannan alƙawari haka yake, in tasbiru
bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
الله يسير بلا هكذا إن تصبروا إن ديكو كيها كوري وتتكو كوك زيطوران الله وقدين دا أكي نماكي شيئتي بمبن تاكا دا كافري كوك توران الله ذاك يفتا دا كافري تو أسامو بمبن تنكا دا شي أكوي توران الله تارا دا كي إن كوك كيها كوري kuka ji tsoron Allah wa ya tukum min faurihim haza suka zo muku irin wannan garaje kafirai suka fada muku a irin wannan lokaci a wannan zamani don wannan alƙawari ne na Allah har zuwa tashin kiyama. Allah ya ce yumdidukum rabbukum bi 5,000 ubangijinku zai taimaka muku da mala'iku 5,000 min almala'ikati musawwimina mala'ika guda in ya taho duniyar nan ya doka ihu wallahi duk sai mu mutu. Dare kuma Allah ya sauko da mala'iku 5,000 musawwimina, kowanne da alama yana ɗauke da rawani, ya taho saboda za a yi yaƙi da shi. To wannan shi ne taimakon da Allah ya ba wa mutanen da suka halarci yaƙin Badar, bi ma'ana sahabbansa. Wallahi falala ta tabbata da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kyakkyawar biyayya ga Allah da kuma manzon Allah, saboda haka Allah ya ba su nasara duniya da kiyama. Allah shi sami koyi da su. In ka duba littafin Bukhari hadisi na 3,983, Sayyiduna Ali ya kawo hadisi bayan an gama yakin Badar an dawo, manzon Allah sai ya ce masa sahabbai, inna Allah tsala ala ahli Badrin. Allah ya bullo ma duk wani sojan da ya halarci yakin Badar, fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Allah ya ce duk wani sojan da ya tafi yakin Badar yayi abin da ya ga dama daga nan har mutuwa, sa don ku na gafarta masa. Ta ina ma ina gurin kaga sai in saki jiki in shakata in wala kuma in sheke ayata ko toyina babu garanti. Allah ka samu cika da imani. Lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana, duk wani sahabin da bai halarci yakin Badar ba hankalinsa ya tashi. Ga sahabban Annabi suna nan da yawa, Annabi ya ce to wanda ya samu damar zuwa yakin Badar yayi abin da duk ya ga dama don ku na gafarta masa. La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi in ka duba Fathul Bari, Allah ya sani duk cikin su ba wanda zai canza imaninsa ne yasa ya faɗi haka. Yace malaman tarihi suka bi labarin mutum ɗaya kaf sahabban Annabi da suka halarci yakin Badar ɗin nan, waɗanda suka dawo da rai aka bi tarihinsu har zuwa mutuwarsu babu mutum ɗaya wanda ya canza imaninsa. Kun ga alƙawarin Allah sai ya tabbata. Da Allah ya ce su yi abin da suka ga dama don ku na gafarta musu, ya san ba za su yi ba saboda ƙarfin imani. Lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana, ka duba littafin Bukhari hadisi na 2,805, Anas bin Nadir yana zaune a guri sai ya fashe da kuka, ya tashi ya bar manzon Allah, sai da ya koma gida ya zo ya same shi ya ce ya Rasulullah, irin wannan albishir duk wanda ya je yakin Badar an gafarta masa. Manzon Allah ya ce ƙwarai. Yace to gibtu an awwali qitali qatatu min shirki, yakin farko da kai da arna je ban samu zuwa ba, tashi kuma Allah ya gafarta ma duk wanda ya tafi yakin nan. To ni kuwa ina gaya maka la inillahu ashhadani qitalul mushrikin, har nan gaba in Allah ya nuna min fada da arna, la yara yanna Allahu ma afna, wallahi Allah sai ya ga irin ta'adin da zan maka fire. Don kuwa sai na samu makoma irin ta waɗanda suka halarci yakin Badar ɗin nan. ku duba sahabbai yadda Allah ke ce mana mu yi rige-rige ko ta wajen neman aljanna to haka suke rige-rige suke rige-rige matukar sun ji ga wani aiki da zai kai mutum aljanna to baka samu daya ya ja da baya gasa suke kullum kokari suke yi kowa ya ga cewa shi ma ya cimma wannan matsayi yayi wannan alkawari aka samu shekara daya da ɗan watanni sai ga yakin Uhud ya zo aka yi yakin Uhud a watan Shawwal shekara ta uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwan annabi garin Madina da shekara uku yakin Uhud ya zo kaga yakin Badar kafirai sun ci ai musulmai sun ci nasara sun kashe kafirai har mutum 70 sun kama fursunoni sun kai mutum 70 an samu ganima babu wanda ya dawo yakin nan face ya samu ganimar raƙumi guda ko raƙuma guda biyu to wannan abu ya damu mutanen Makka an ci nasara a sansu don haka sai suka shirya yaki wannan yaki na biyu shine yakin Uhud sai sun dan fansa tunda an kashe musu mutum 70 su ma fa sai so rama an kashe musu manyan mutane su ma fa sai so rama ka san ku an ce alharbu sijalun yaki dan adashi ne ko yau ka dauka gobe makiyinka ya dauka la hawla wala quwwata illa billah lokacin da aka taho yakin Uhud al'amari ya lalace domin wannan yaki na biyu da aka yi bai kama da yakin Badar ba yakin Badar zalla mutanen kirki ne babu munafiki ko guda yakin Uhud ko an samu munafikai bila adadi shugaban munafikan Madina ma yana wajen yakin kawunan musulmai ya rabu hankali ya tashi musulmai suka tarwaje aka saba umarnin manzon Allah al'amari sai ya canza aka fadawa musulmai da kisa sai gudu ake wasu ma sun taho Madina sun ce an kashe manzon Allah duk wanda ka gani ya juyo a guje ya koma garin Madina shi ta kansa yake yi to Sa'adu ay Anas bin Nadar gashi kuma can yayi wa manzon Allah alkawari har fa in Allah ya kawo yaki na gaba to Allah fa sai ya ga irin ta'adin da zai ma'ana to kuma ga yaki nan da aka samu yakin ya kazanta ba kamar wancan ba shin zai fasa wannan alkawarin ko kuwa zai cika shine Allah ya ce walaqad kanu ahadullah min qablu
walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwalluna al-adba وقال عبد الله مسؤولا
اما يتي ولقد كانوا عهد الله من قبل دا كان سن يما الله القوري لا يولون الادبار بذات جي بايا سو جي ارني با وكان عهد الله مسؤولا شيكو القوري ان الله اجين تنبايا لي فا اكياما دو وند يما الله القوري يتبتا اكياما الله زي تنبايا شي الله يقول قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا
الله يقول قل لن ينفعكم الفرار هدوا بدأ أنفانيكم يقول مسلمين إن فررتم من الموت أو القتل إن كنتم جمتوا كنتم جكسا فلنفع أنفاني كنتم كباشد أنفاني domin kuwa in kun gudu din ma fa idza la tumatta'una illa qalila ba za a ba ku dan jin dadin rayuwar ba face kadan daga bayan ma me zai faru mutuwar za ta zo ko kisan zai zo ɗayan biyu to da sai ka bar duniya to don me za a taho filin yaki ka guji kafiri kana gujin mutuwa kana gujin kisa shin za ka tabbata a duniya he who fights and run away lives to fight another day duk wanda ya gudu ana yaki ya juya ya gudu to gudun nan da ya tafi zai rayu ne don ya sake fada kuma wata rana don rayuwar cike take da rigingimu babu yadda za a yi ka zauna dole sai ka mutu Allah ya ce qul man zalladhi ya'simukum min Allahi
qul man zalladhi ya'simukum min Allahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahma ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا فمثالي اذا الله ينفع شكامت او ان يجي الله ينفع وذي ثالثا او اراد بكم رحمه كوكو الله ينفع رحمه غريكو وان يجي ذاك نصرة ويئتا يهنى وان النصرة سموها غريكو ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا باسو سامو وني الله مجد انشيكو ميتي مكو وانده wato zai kare su daga azabar Allah ko kuma wanda zai taimaka musu ya sama musu rahamar Allah in Allah ya hana su. Kowa na gudu. Anas bin Nadar ko yayi wa Allah alƙawari yace idan Allah ya nuna masa yaki na gaba Allah da kansa sai ya ga ta'adin da zai yi. To fa ga kuma irin wannan yaki da ya taho yaki ya kazanta mutane na ta gudu. Anas bin Nadar sai ya shaɗa mara ya rataye makami ya tunkari cikin arna duk inda ka duba musulmi gudu yake shi kuma yana tunkarin tsakiyar filin yaki. Can kuwa sai ga Sa'ad bin Mu'az ya sheko abuji sai ya ganshi shi kuma zai tafi ne sai ya dakata. Ina za ka tafi mutane na gudu an ce annabi ya mutu kana gani kowa ta kansa yake kai kuma yace a'a ya Sa'ad bin Mu'az aljannata wa rabbin nadar inni ajidu rihaha min duni uhud. Yace masa ya Sa'ad bin Mu'az wallahi ka ji na rantse maka da ubangijin babana. Yace na rantse da ubangijin babana a wata riwaya yace na rantse da ubangijin Ka'aba aljanna din nan ina jin kamshin ta kusa da ni fin dutsen Uhud din nan. Kuma da mai suke cewa shi kadai ne a tarihi mutumin da ya ji kamshin aljanna daga duniya wato saboda karfin imaninsa alƙawarin nan da ya yi ma Allah saboda Allah ya taimaka masa ya cika lokacin da musulmai ke gudu shi kuma sai Allah ya sa yana jin kamshin aljanna. Wanda ke jin kamshin aljanna ko zai guji kafiri ba don kokari zai iya shiga aljanna din. Sa'ad bin Mu'az sai yace tabbi ya tsaya yana kallon shi yace kaga maza amma ya kasa da shi shi kam sai ya juya ya runtuma a guje da ya ga ya sheka a guje sai Anas bin Nadar yace kai to ga dai ta kai ci sai ya daga hannayensa sama yace Allahumma inni a'tadiru ilayka mimma sana'a haula'i ya Allah ina miƙa hanzari na gare ka game da abin da arnan nan suka aikata an ce sun kashe manzon Allah to ya ubangiji ba hannuna kar ka kama ni da laifin nan wadannan ba su san darajar manzon Allah ba. Sai ya ce wa abra'u ilayka mimma sana'a haula'i kuma ya ubangiji ina barranta daga abin da ƴan uwana dinnan suka yi a ce duk mutane sun juya sun guji arna. Ya miƙa uzurinsa ga Allah wai shi yana ganin abin ka kai ci saji bardijari ne gwarzo gwani sannan kuma haziki mai cikakken imani cikin sahabban manzon Allah shi yana ganin abin takaici ne a ce musulmi ya guji kafiri ya fada filin yaki fada ake da shi ya kashe nan dai aka kashe shi aka faffarta shi aka kikkita shi aka daddatsa shi aka huhuda shi aka yi magawansa ta aji mai yawan gaske. Shine Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi
minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi falinhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila.
Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi daga cikin masu imani akwai wasu mazaji kaji yadda Allah ya kira su mazaji ya ko bahaushe ne ce ma maza tsakanin ba mata ba to ashe ko a cikin mazan akwai maza rijalun wasu mazaje ne sada kuma ahadullahi alayhi waɗanda suka gaskanta alƙawarin da suka yi ma Allah wa minhum man qabana habahu cikin su akwai wanda ya biya bukatarsa wa minhum man yantazir cikin su kuma akwai wanda ke jiran ya cika alƙawarin wa ma baddalu tabdila amma duka sahabban annabi babu wanda ya canza alƙawarin da ya ma Allah. Allah yace liyajzi as-sadiqina bisidqihim
yajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adhdhib al-munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alayhim inna Allaha kana ghafuran rahima.
Allah yace liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim domin ku a lahira Allah zai saka ma masu gaskiya saboda cika gaskiyarsu da suka yi duk wanda ya ma Allah alƙawari ya cika a lahira Allah zai cika masa zai ba shi lada wa yu'adhdhibu al-munafiqina kuma Allah zai yi wa munafikai azaba in sha'a in ya ga dama aw yatuba alaihi ko ya yafe musu kun ga rahama ta ubangiji inna Allaha kana ghafurar rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara kuma mai yawan jin kai. Ku duba cikin ikon Allah waɗanda suka gudu din nan a filin yakin Badar a yakin Uhud wallahi akwai manyan sahabban annabi Muhammad manya-manyan sahabban manzon Allah da yawa sun gudu wannan yaki in banda sayyiduna abubakar in banda sayyiduna abubakar da kuma wasu kadan daga cikin sahabbai amma irin su sayyiduna usman irin su sayyiduna umar da sauransu duk sun gudu amma anas bin nadar sai da ya kutsa filin yakin nan kamar yadda Allah ya gaya masa suratul baqara din nan wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya girgiza imanin sahabbai girgizawa mai tsananin gaske to kar kai tsammanin sun yi laifi na'am sun yi laifi gudun da suka yi amma kuma tuni Allah ya faɗa mana ya yafe musu a suratu ala imran yace
innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama stazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum innallaha ghafurun halim
Allah yace innal ladina tawallaw minkum daga cikin ku wadanda suka gudu din nan yawmal taqal jam'ani ranar da runduna biyu ta hadu wato ranar da aka yakin Uhudu sahabban nan da suka juya baya suka gudu inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wato shaytan ne ya zamar da su saboda sashin abin da suka aikata menene sun saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ku tsaya nan kar ku tashi suka ki tsayawa kin tsaya wannan a wannan guri shi ya kawo musu rashin nasara a wannan yaki sai Allah ya ce to walaqad afa Allahu anhum Allah ya yafe musu saboda haka karka kushe ma wani sahabi da ya gudu a yakin Uhudu kuma Allah ya ce a Qur'ani walaqad afa Allahu anhum Allah ya yafe musu sai fa Allah ya yafe maka to da sauran mu inna Allaha ghafurun halim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan tausayi Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan tausayi ne to ku duba Sa'ad bin Mu'az dinnan wanda yayi karo da Anas bin Nadar lokacin da Anas bin Nadar ya tinkari filin yaki shi kuma ya rugo a guje zai gudu ya tsaya ce ina za ka yi ci ai filin yakin zan tafi ya tsaya yana mamakin shi a ƙarshe da ya rugo a guje kun ga wannan mutum ya samu daraja babba daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da gudun nan da yayi kun ji dai Allah ya ce ya yafe muku bayan haka darajarsa malamai suka ce a cikin sahabbai idan ka ɗauki sayyiduna abubakar a mutanen da suka yi hijira daga makka suka koma madina ba wanda ya kai shi daraja idan ana ɗaukar sayyiduna abubakar shugaban muhajirai musulman makka da suka dawo madina to shi kuma Sa'ad bin Mu'az ana ɗaukar sa shugaban musulman madina wanda ya shugabanci musulman da ke garin madina karkab yana da kyau mu kyautata masa zato yana da kyau mu ambace shi da kyakkyawan siffa kuma akwai abin mamaki da ya faru tarihinsa domin ya rasu cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bayan yakin Khandaq yaki na ƙarshe da annabi ya yi da Qurayshawa mutanen Makka shine yakin Khandaq bayan an gama yakin ya samu rauni yayi ta jinya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa ziyara gidan shi ya taho ya same shi yana kwance a kan gadonsa ya gan shi fa ya sharafa ransa zai fita shine sai yake ɗaga hannu shi manzon Allah yake cewa Allahumma inna sa'adan qad jahada fi sabilika ya Allah Sa'ad dinnan yayi yaki saboda taimakon addininka wa sadaqa rasulaka Sa'ad dinnan ya gaskanta manzonka wa qaballahu alaihi sannan kuma gashi Allah madaukaki yanzu saka amshiransa to abinda nake roƙonka ya Allah inji manzon Allah fa taqabbal ruhahu bi khairi ma taqabbalta bihi ruha ka karbi ran Sa'ad da mafi alherin abinda kake karban ran duk wani taliki ya ubangiji ko ji addu'an da annabi ya yi masa Sa'ad bin Mu'az wanda ya gudu yakin Uhud ya Allah ina roƙonka ka karbi ransa da mafi alherin karba da kake maran wani taliki yana gama addu'a din nan sai Sa'ad bin Mu'az ya farfado da ya bude idanunsa sai ya ga manzon Allah a kansa ya daga hannaye yana addu'a sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah amma inni la ushhidu annaka rasulullah yace wallahi na shaida kai manzon Allah ne sai manzon Allah ya ce masa hani allaka aba amri kai madalla wato da kai ya kai aba amri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ban kwana da shi ya fita kafin annabi ya isa gidan shi sai ya ji wata iska ta kada mai kamshi duk wani sahabin da ke tare da manzon Allah ya ji kamshin wannan iska sai manzon Allah ya tsaya cik yake musu kun ji wannan iska da take kanshi sahabbai suka ce mun ji sai yace ha ga ruhu sa'adin kad murra bihi wannan ran sa'adu ne an je an karba har an wuce da shi saman bakwai saboda darajar sa a cikin sahabban annabi Muhammad zaka samu mutum ya gaza wani gefe kuma amma wani gefen fa jarumi ne Abu Sa'id al-Khudri yace yana cikin waɗanda suka je tona kabarin Sa'ad bin Mu'adh yace kuntu mimman hafaru li Sa'adin wa kunna kullama hafarna bi sa'ilin da muka sa diga muka haƙi ƙasa fa baqatan min turabin shammamna rihal misk sai mu ji idan kura ta tashi sai mu ji wani ƙamshi ne na turaren miski yake kadawa hattanta haina ila lahad sai da muka kai ga yin wato lahad bi ma'ana muka yi masa loto inda za a binne shi ana tonon kabarin sa kamshin turaren miski ke tashi Sa'ad bin Mu'adh sannan in ka duba littafin Imam Tirmidhi hadisi na 3849 hadisi ingantacce hadisin Anas bin Malik yace lamma humilat janazatu Sa'ad bin Mu'adh lokacin da aka dauki janazar wato aka dauki gawan Sa'ad bin Mu'adh za a tafi daga gida za a kawo kabari a binne wallahi sahabbai suka ji gawan ba ta da nauyi kamar suna dauke da takarda bayan sun binne gawan suka koma sai suka zo suka samu manzon Allah suka ce ya rasulullah kai mun ga wani abin mamaki manzon Allah yace menene suka ce inna sa'adan kana rajulan badina Sa'ad bin Mu'adh mutum ne mai jiki wa inna wajadnahu khafifan amma da muka dauki gawan sai muka ji ta babu nauyi kala sai manzon Allah yace musu ahasibtum annakum hamaltumuhu wahdakum kuna batun cewa ku kadai kuka dauki wannan gawa a'anat alaihi malaika mala'iku sun taimaka muku wajen daukan gawan sa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ka duba sahihul bukhari hadisi na 3806 da sahih muslim hadisi na 2466 lokacin da aka taro kabari aka ajje wato makara a gefen kabari za a saka gawansa cikin kabarin Anas bin Malik ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya daga kai sai ya ce masa sahabbai ku saurara ihtazza al-arsh li mauti Sa'ad bin Mu'adh yau dai al'arshin Ubangiji sai da ya girgiza saboda mutuwan wannan dan talibi ka taba jin labarin mutumin da ya mutu al'arshin da Allah ke kai ya girgiza ya kada ya motsa saboda mutuwansa saboda ƙarfin imaninsa saboda haka hadisi ya zo cikin littafin Bukhari da Muslim jatumansa ta dinga kuka bayan an binne shi manzon Allah da ya dawo daga makabarta sai ya wuce gidansa ya ce mata ki daina kuka ala yarta'u dam'uki wa yazhabu huznuki hawayanki ya
bace ne a gida bai bari ina fita mulazimun annar suna bautan wuta addinin su kenan kaga arna ne majusai al-majusiyya wato ita ce addinin da ake bautan wuta majusiyya saboda tsananin son shi da mahaifinsa yake yi sai ya tsare shi a gida ya lizimci wutan da suke bauta masa kama tuhubasul jariya ya ce yadda ake tsare yarinya mace a hana ta fita saboda tarbiyya kar ta saba da maza to haka na babana ya tsare ni a gida bai son ma in fita saboda tsananin ƙaunata wa ujihittu fil majusiyya an wahalar da ni game da wannan addini na arna wato na bautan wuta hatta kuntu qatina an-nari alladhi yuqiduha la yatrukuha taqbu sa'atan yace sai da aka waye gari na kasance ni nake kunna wutan da ake bauta ita kuma wannan wuta kaida ta ba a bari ta mutu ko da na minti daya ne ko second guda wutan ita ake bauta don haka ba a barin ta mutu to sai mahaifinsa ya bashi wannan aiki shike kulawa da wannan wuta Salman al-Farisi yace wa kanat li abi bai'atun azima babana yana da wata babbar gona qala yace fashagala fi bunyanin lahu yawman wata rana mahaifina yana da wani gini da yake yi akwai wani gini da yake yi wannan gini sai ya dauki hankalin sa bai samu tafiya wannan gonar ba fa qala li sai yace min ya bunayya inni qad shagaltu fi bunyani hadha al-yawm na shagaltu a wajen wannan gini a yau an bai'ati har ban samu tahiya gona ta ba fazhab fa aqliha don haka ka tahi gona ka leka ka duba ka gani ya kyale shi ya fita daga gida don ya tafi wannan gona. Larura ta sa haka don bai son Salmanu ya bar gida saboda tsananin kaunarsa da yake. Hadisin yana cikin as-sahiha, hadisi ne ingantacce, hadisi na 894. Yace wa amarani fiha bi ba'd ma yuridu, ya umarce ni in na tafi gonar ga wasu abubuwa da yake so in yi. Na saurari umarninsa, fa kharajtu uridu bai'atahu, sai na fita uridu bai'atahu, na nufi gonarsa. Famarartu bi kanisatin min kana'isin nasara, sai na wuce wani coci daga cikin cocinan nasara, wato kiristoci. Akan hanyarsa zuwa gona sai ya coci. Fasanitu aswatahum, sai na ji muryar mutane a cikin cocin suna ibada. Fiha wa hum yusalluna, suna sallah. Ajiyar da Salmanu ya ce sun sallah. Don haka sallah suke hakikatan. Farajtu sai na fita da na ji mutanen nan suna sallah akan hanyata, da kaltu alaihim, sai na leka. Na leka wannan coci, an durma ya sma'una, don in ga me suke yi a ciki. Kala ya ce, falamma ra'aituhum, lokacin da na ga mutanen nan kiristoci a cikin cocin nan, a'ajabatni salatuhum, sai sallar da suke ta bani sha'awa. Wa ragibtu fi amrihim, sai dai sha'awan al'amarinsu. Wa qultu, a cikin raina sai na ce, hadha wallahi khairun min ad-dini alladhi nahnu alayhi. Addinin wallahi yafi addinin da muke, addini ya shige shi, za a ce ana bautan ina munasaba tsakanin dan adam da kuma wuta banda azaba. Yaushe kuma dan adam zai dauka wuta ce ta halice shi? Yace wannan addini nasu yafi namu. Ya faɗa a cikin ransa, fa wallahi, yace na rantse da Allah, ma taraktuhum hatta garibati shamsu, ban bar gurin ba sai da rana ta buya. Shi bai isa gonar mahaifinsa ba. Wa taraktu bai'ata abina, bar gonar babana, wa lam atiha, ban je ba. Fa qultu lahum, sai na tambayi mutanen cocin, aina aslu hadha ad-din, ina so ku gaya min asalin wannan addinin. Domin duk mutumin da yake son shari'a yana da tambaya da yake akan addinin da ya bashi sha'awa. Dole ya tambaya, shin wannan addini daga ina ya samo asali? Kaga ta nan zai gane addinin gaskiya ne ko na ƙarya. Kalu, suka ce, Bisham, ai, asalin wannan addini ya fito ne daga ƙasar Sham, tushen Kiristaniti. Ya ce, to ni kuwa tun da naji inda asalinsa yake, zan tafi tushen wannan addini don in san shi sosai, in gani ko ya fi addininmu, wato asali ya fi addininmu kyau. Sun marajatu ila abi, sai na koma gida. Na koma ga mahaifina, wa kad ba'asa fi talabi, ai, har ma ya aika a neme ni. Ana ta cigiya, Salmanu ya shiga unguwa-unguwa. Wa shagaltuhu an amalihi kullihi, da ba a gani ba, gaba ɗaya ina ya ɗauki hankalinsa, ya bar duk ayyukan da ke gaba. Aka shiga cigiyar inda Salmanu yake. Kala, ya ce, falamma jituhu, lokacin da na iso gida, kala, sai ya ce, ai, bunayya, aina kunta. Ya kai ɗana, ina kafi, lam akun a hattu ilaika ma a hattu, ashe ban yi alkawari da kai zaka tafi gona ba, zaka je ka leƙa min? Kala, ya ce, kultu ya abati, sai na ce, ya kai babana, ina tafiya gona, marartu bi nasin yusalluna fi kanisati lahum, na wuce wasu mutane suna sallah a cikin wani cocinsu. Fa ajabani ma ra'aytu min dinihim, abinda na gani na addininsu sai ban sha'awa. Yace, fa wallahi ma ziltu indahum hatta garibati shamsu, kaga Salmanu mai gaskiya ne, bai masa ƙarya ba. Yace, wallahi baba, ban rabu da mutanen nan ba sai da rana ta ɓuya. Kala, sai ce masa, ai, bunayya, laysa fi zalika ad-din khairun, ya kai ɗana, wannan addinin babu alheri a cikinsa, ka rabu da shi. Dinuka wa dinu abaika khairun minhu, addininka da na iyayenka yafi, ka rike shi, ka watsar da wancan addini nasu, wancan bakon addini ne. Kasan mutane suna da sha'awan bin addinin iyaye da kakanni, suna ganin kamar cewa in da ya shirya ce, to mahaifi yafi dacewa ya same ta akan ɗa. Domin haka, idan uba yana kan wata aƙida, ɗa sai ya ɗauki aƙida ta kirki ce. Yace, don haka ka rike addininka da kuma na iyayenka, wato hujja take nan, ba wai ayi tunani shin addinin ya dace a bi ko a'a ba. Kala, sai ya ce, kultu, nan take, Salmanu ya ce masa, kalla wallahi, sam ban yarda, innahu khairun min dinina, addinin su yafi namu wallahi, kuma ubansa shine sarkin garin. da san ban yadda ba, wannan addini da na gani ya fi namu, da uban ya hangi cewa ɗan ya raja akan wannan addini, ya ce faja'ala fi rijli qaydan, sai ya sa min turu, ya ɗaure ni a gida, thumma habasani fi baitihi, ya tsare ni a cikin gida, ya hana ni fita. Qala, ya ce wa ba'astu ila nasara, ni ko sai nayi aike ga waɗancan kiristoci a can wancan cocin. Fa qultu lahum, nace musu idza qadima alaykum rukabun min ash-sham, idan wata tawaga ta zo muku daga sham din nan inda kuka ce shine tushen addinin ku, inda aka samu wata jama'a ta zo, tujaru na attajire, yan kasuwa, min nasara, kiristoci daga sham, fa akhbiruni bihim, ku bani labari, saboda kuwa zan yi duk yanda zan yi, zan bi su mu tafi sham in je in ga tushen addinin kudin nan, saboda na riga na yi sha'awarsa. Ya aika wa mutanen cocin, kuma sai suka yi yadda ya umarce su. Qala qadima alaihim rukabun min ash-sham, ana nan wata rana shi dai yana turo, sai ga wata tawaga ta yan kasuwa ayari sun zo, tujaru min nasara, attajirai na kiristoci sun zo daga Siriya. Qala, yace fa akhbaruni bihim, sai suka aiko min a boye cewa to ga fa attajirai sun zo, kiristoci daga Siriya, kasar Sham, in kana son tafiya to za su tafi. Qala, yace fa qultu lahum, sai na aika musu idza qabau hawaijahum, in sun gama biyan bukatun, sun gama kasuwancin su, wa aradu raj'ata, sun yi nihin su koma kasar su, ila biladihim, fa azinuni bihim, sai ku sanar da ni. Falamma aradu raj'ata ila biladihim, lokacin da suka yi nihin za su koma kasar su, akhbaruni bihim, sai suka aiko min labari, to yanzu fa sun shirya za su bar gari. Salman yace fa alqaitu wato hadida min rijli, sai nayi dabara
tani na da su. Yace amma wallahi ya rasulullah, ban rubuta wasiƙar nan saboda na kafirce ba, ban rubuta wasiƙar nan saboda na yi ridda ba, ban kuma yarda da kafirci ba ba'dal islami, bayan da na musulunta. Babu ko shakka tana nan cikakken musulmi ne, biyayya gare ka ya rasulullah. Dalilin kenan kawai. Yana gama magana, wannan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake qad sadaqakum, ya gaya masa sahabbai, yace abin da ya faɗa gaskiya ne, ya gaya muku. Allahu akbar. Sayyidina Umar yana zaune, yace kai ya rasulullah, da'ani adribu unuka hadal munafiq, kane ni in fillatan wannan munafiki, kai umurni kada a fallashi tirrin nan, mutum ya fallasa, sannan ka ce wannan mutum ya faɗi gaskiya. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa innahu qad shahida badran, taman tani Hatib bin Abi Balta ayi yakin Badar, yana cikin sojojin yakin Badar, taman tani wa ma yudrika la alla Allah an yakuna qad tala ala ahli Badr fa qala i'malu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum. Manzo Allah ya ce ya aka yi har ka manta cewa Allah ya kullo ga waɗanda suka yakin Badar, ya ce musu ku yi duk abin da kuka ga dama don ku na gafarta muku. Tunda Hatib bin Abi Balta ya halarci yakin Badar, to duk abin da ya aikata din nan an gafarta masa. Malamai suka ce wannan shaida ita ce kawai ta kare shi, amma hukuncin mai fallasan asirin musulmai shine kisa. Don haka yasa cikin Sahihul Bukhari zaka gani, musamman yayin kitabul babul jasus, babi na dan leken asiri, da yawa yaje zo yaji irin wa'azin da aka yi, irin hudubar da aka yi, yaje ya fallashi asirin musulmai gaban hukuma. Wannan mutum hukuncinsa kisa zamanin manzon Allah. Ka duba Fathul Bari, kuma fatawa ce na mata mazhaba ta Imam Malik. Saboda haka akan wannan kisa Allah madaukaki ya saukar da suratul Mumtahina, sura ta 60 cikin Qur'ani. Mai Allah ya ce mana ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرعون إليه من بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندسك إيماني لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء kada ku rike makiyina kuma makiyanku domin kafiri makiyin musulmi ne ko makiyin Allah ne ko kar ku rike makiyina makiyanku ya zama auriya a sune masoya kar ku yi haka kai ma'aikacin tsaro ka zo ka ji musulmai ga wani abin da suke tattaunawa na sirri na addinin su sai ka dauka kana musulmi ka je ka kai ma shugabanka kuma kafiri ina imani jama'ar musulmi kace tulkuna ilayhim bil mawadda kuna isar musu da soyayya kuna sadar musu wato kuna sadar musu da soyayya wa kad kafaru bima ja'akum min al-haqqi gashi kuma sun kafirce da litta gaskiya da tazo muku basu yadda da qur'ani ba basu yadda da annabi muhammad ba karshen ta ma yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum ta kai ga sun kore ku daga makka da ku da annabi muhammad din sun sa kun bar garin makka kun koma madina da zama me yasa suka kore ku an tu'minu billahi rabbikum saboda kawai kun yi imani da Allah shine ubangijinku amma fa in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in dai kun fito daga makka kun bar garin da aka haife ku garin da kuka girma garin da ƴan uwanku suke kun bar dukiyanku kun bar matanku da ƴaƴanku kun fito jihadi kuka dawo madina saboda kawai addini na wabtiga amardati kuma saboda neman yarda ta bai kamata a ce haka ya faru ba تسرون إليهم بالمودة كنا أيكا مسو أقويتي وكنا سنسو وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم نكونا في كسن أبين دكوك أويد وندكوك بينا الله يتي ومن يفعله منكم واندي أيكا تئير وانندك تشتنكو فقد ضل سواء السبيل وانن يا قتت أكير حنيا كنك الله يتي فقد ضل ضلالا بعيدا بكو سبودا متمين ينا نم مسلمي هرماكما النبي يتبتر مسلسي وانا الجنة كيسا الله يتي ya bace tsakiyar hanya bi ma'ana ya kauce hanya amma bai fita daga hanyar ba shine Allah yake tuna mana yake ce mana in yasqafukum yakunu lakum a'da'an
in yasqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun
in yasqafukum idan har suka ci nasara akan ku suka samu damar wato kama ku a yaki yakunu lakum a'da'an zasu zama makiya masu ta'adi gare ku duba abin mamaki ana fada Kaduna akwai wani dan majalisa ko sanata dan majalisa ne wanda aka kashe me yiwa kuna da labari yana tafiya aka tsare shi aka kona shi a mota kona shi aka yi ko kashe shi ne ya dai mutu ko ga kenan ba sa ragamma musulmi kana gwamna ne kana a shugaban kasa ne matukar kana musulmi fada ya tashi kai da kafiri ba su ragammaka Allah yake ba sa ragan muku matukar sun ci nasara akan ku wa yabsudu ilaykum aydihum za su shimfida muku hannayensu wato da sara da duka wa alsinatuhum bisu'i sannan kuma ga harsunan su a bi ku da miyagun maganganu wa waddu law takfuruna sannan suna gori ila ma a ce kun kafirce Allah yake lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum
lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الله يتي زمن تنكو بأيانكو بدا سو أنفانيكو بألا هيرا زمن تي دكي سكانين كدواني واندبا مسلمي با وكما ما يزمت أنكا والله الله يتي با أنفاني نزمن تي كوكسن تي وانا أنكا لأرانة تاشن سياما يوم القيامة يفصل بينكم أنا نتاشن قيامة ذا أربة تكالنكم والله بما تعملون بصير الله كم يجنى أبينا كي أيك تواري ولنا آية فصوصة وكان يصبو دا حاط الدين أبي بلتا أما جد حكا الله مدوك في هذا فتامسا دوني دينينا شكي وطن لسوك هل سياك انبجر كدوب إرم ونن درجة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سوك سامو مصمم أقوي ونمسون دا أيك كيرن سقودام بين مزعول yana cikin waɗanda suka halarci yakin Badar a zamanin Sayyidina Umar aka same shi ya sha giya kuma ga irin alƙawarin da Allah ya yi ko
duk wanda ya yakin Badar Allah ya gafarta masa yayin abin da ya ga dama domin ko in ya mutu zai shiga aljanna da aka same shi ya sha giya aka kamo shi aka zo da shi gaban Sayyidina Umar lokacin Sayyidina Umar shi yake halifa to ga wani babban sahabi kuma ya sha giya kuma yana cikin waɗanda ake ji da su cikin sahabban manzon Allah kuma gashi an ce wanda ya sha giya a masa bulala kuma gashi Annabi ya ce duk wanda ya yakin Badar Allah ya gafarta masa to yanzu kenan a bar shi ya tafi Umar ya ce ina wancan gafara ce Allah ya yi yace kuma yayi abin da ya ga dama sai to amma in yayi abin da ya ga daman mu a shar'ance za mu yi masa hukunci a ranar tashin kiyama ne Allah zai gafarta masa ya tura shi aljanna yasa aka kwantar da shi kamar bulala bayan an masa bulala wannan abu ya dame shi sai ya bar garin Madina gaba ɗaya yayi kaura ranan da aka yi wannan abin ranan ya bar garin Madina sai na Umar sai ya kwanta da daddare yana bacci sai ya mafarki sai ya ga wani mutum ya taho ya same shi ya ce kai Umar anya kana ganin abin da kai nan ko ba kuskure a ciki a mafarki ka yi bulala ma sahabin Annabi da ya yakin Badar ka manta alƙawarin da Allah ya yi ne cewa duk wanda ya yakin Badar ya yi abin da ya ga dama don ku Allah ya gafarta masa ka manta ne ka yi bulala ma ɗan gatan Allah kana son kanka da lafiya to da safin maza abu na farko da za ka yi ka nemo shi duk inda ya shiga duniyar nan ku zo ku yi sulhu in ba haka ba to da Allah kake faɗa Hazrat na Umar yana farkawa ana zuwa masallaci bayan an yi sallah ya ce ina Qudama bin Maz'ud a ce ya bar gari tun je ya ce to ai ba zama to ni ya zabo mutane ce ku je duk inda ya shiga ku nemo mishi sai da aka nemo shi aka da ya ce don Allah ka yafe mai ya nemi suka yi sulhu ku duba matsayin mutumin da Allah madaukakin sarki ya kaddara ya halarci yakin Badar ku duba darajar da ya samu cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka zamanin manzon Allah wajen zaman su daban ne su waɗannan ana kiransu badriyuna musamman akai babi a cikin littafin sunna kamar misali sahihul bukhari zaka ga ansa babi na wanda falalan wanda yaje yakin Badar ya kirga sunayen su don haka zamanin Annabi wurin zaman su daban ne kai wani karamin sahabi baka zuwa gunka zauna sai ina mu da Allah yace mu yi abin da muka ga don haka wurin zaman su daban ne wani baya zuwa ka duba littafin bukhari hadisi na 4970 to shi kuma sayyiduna Umar lokacin yana halifa yana da wata dabi'a tunda shi ma ai ya halarci yakin Badar ko sayyiduna Umar Allah ya kara masa yarda bayan sayyiduna Abubakar ya yi shugabanci sai shi to lokacin yana shugabanci sai ya tafi ya kamo hannun Abdullahi dan Abbas yana dan karami sai ya taho da shi wurin zaman su din nan wurin da waɗanda suka halarci yakin Badar suke zama sai ya kawo Abdullahi ibn Abbas wannan gure Abdullahi ibn Abbas lokacin da manzon Allah ya rasu yana da shekara 13 gaba ɗaya kenan lokacin da aka yi yakin Badar shekarunsa 2 da haihuwa shekara 2 zuwa 3 daidai fi shekara 3 da haihuwa ba lokacin da aka yi yakin Badar kuna ga ya samu damar zuwa yakin wanda yake yaro karami yayaye to lokacin da manzon Allah ya mutu duk shekarunsa 13 yaro ne dan karami amma kuma ya samu wata daraja daga bakin Annabi Muhammad domin yana zuwa gidan manzon Allah yana zama yana da ƴar uwar jata masa tana auren manzon Allah ita ce Maimuna idan ya tafi yakan kwana ma a ɗakin ta to shikenan wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga bayan gida zai kama ruwa bai tafi da buta ba Abdullahi ibn Abbas yana yaro dan karami din nan bai cika shekara 10 sai dan buta sai ya kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bayan gidan ya aje masa manzon Allah ya tsarki ya fito da ya fito ya dubi yaron nan ya dubi irin hankalin da Allah ya bashi har ya gane ya kamata a ce an kai wa Annabi ruwa a bace wayi ya dauko ruwa ya kawo masa sai ya ce ya ubangiji Allah ina roƙonka Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wila wannan yaro ka bashi fahimtar addini kuma ka bashi sanin hukunci na shari'ar musulunci bi ma'ana ka bashi fahimtar qur'ani ka bashi fahimtar kuma hukunce na shari'ar musulunci manzon Allah ya mar wannan addu'a. Kaga ko duk wanda annabi ya masa addu'a ana fatan Allah zai karba. Lokaci na biyu da manzon Allah ya sake mar addu'a shine wata rana annabi zai kwana ɗakin Maimuna ita babarsa. Da daddare manzon Allah sai ya tashi ya kama sallah. Abdullahi bin Abbas yana yaro ɗan ƙarami ɗin nan idonsa biyu sai ya tafi ya yi alwala. Yana zuwa sai ya tsaya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbara yana bin annabi kuma yana yaro ɗan ƙarami. Manzon Allah sai ya miƙa hannunsa sai ya kamo shi ya jawo shi suka tsaya daidai wa daida yana ta dama da shi. To duk da haka annabi da ya tsaya da shi ɗin nan sai ya sake jan jikinsa ya koma bayan annabi ɗin ya ƙi tsayawa sai cin annabi Muhammad. To bayan an gama sallah sai manzon Allah ya ce masa ma sha'anuka aj'aluka hiza'i fatakhannas, me ya same ka ina jawo ka ka zo mu tsaya sahu daidai wa daida sai kana wato nokewa kana ja da baya. Yaron sai ya buɗe bakinsa ya ce ya rasulullah awa yanbaghi li ahadin an yusalli hiza'aka wa anta rasulullah alladhi a'taka Allah, ashe ya kamata a ce wani yayi sallah ya hada kafada da kai kana annabin Allah kana dan sakon Allah. Na ga girmanka ne ya fi karfin in hada kafada da kai, girmanka ya fi karfin in hada kafa da kai, shi yasa na ja da baya. Manzon Allah sai ya yi mamakin hankali na wannan yaron. Manzon Allah ya sake daga hannaye sai ya ce Allahumma allimhu ta'wila wa faqihhu fi din, ya Allah ka ba wa yaron nan fahimtar Qur'ani kuma ka bashi ilimi na fahimtar shari'ar musulunci. Abdullahi bin Abbas in ya kwana ɗakin Maimuna manzon Allah ya kwanta yana bacci sai yake bacci yana kallon yadda annabi ke kwanciya. Shikenan wata rana yake bada labari yace annabi sallallahu alaihi wasallam na ga yayi sallah da daddare ya kwanta yayi bacci wa atahu bilalun da asubahi bilal yazo ya sanar da shi cewa alfijir ya feto. Ya rasulullah as-salah fa qama fa salla ma a'ada wudu'an, yace naga annabi ya tashi ya sake sallah yayi sallah ba tare da ya sake alwala ba. Kunga shi ya ruwaito mana mu'jizar annabi Muhammad. Kaga mu idan mun kwanta muka yi bacci in mun farka dole sai mun sake alwala, amma shi annabi in yayi bacci ya farka bai sake alwala domin baccin annabawa wahayi ne daga Allah, ba sa mafarki wanda zai bata musu alwala. Abdullahi bin Abbas tafiya yake gurin sahabban annabi yayi karatu bayan don yaro ne karami in ya tafi yayi karatu majalisar manzon Allah sai tafi kuma yayi karatu wajen sahabban manzon Allah. An ce yayi karatu gaban sahabban annabi kaman guda 30 bayan fa shi ma sahabin ne gashi yana ibar ilimi gaban manzon Allah, sannan kuma ya tafi wajen manyan sahabbai ya ɗebi ilimi. Zai taho kofar gidan babban sahabi da asuban fari ya zauna yana jiran ya bude kofa, yana bude kofa ya masa tambayan wani al'amari na addini. Idan sahabin ya bude kofa sai ya ga Abdullahi bin Abbas yana zaune gefe sai ya ce yabna ammi rasulillah ma ja'a bika, bai kawo ka irin wannan lokaci, ala arsalta ilayya fa'atika, kana dan babban annabi, dan babban annabi aika aika mana in zo. Kaji sahabbai da girmama duk wani wanda ya hada ma dangantaka da manzon Allah, kana dan babban annabi ka aika in zo mana, me zai sa ka zo da kanka ka zo ka ce abin da kana da bukata wuri na ka zauna kofar gida sanyi na kama ka? Sai ce a'a ana ahaqqu man yatika, wato ana ahaqqu an atika, ni ne wanda yake cancanta in zo wajen ka domin ni nake neman karatu. To haka yake zama ya jira mutum, in mutum zai wuni a gida ba zai kwankwasa kofa ba sai ya bude kofa sannan ya tunkare shi ya mata tambayar da duk zai masa. Don haka yasa malamai suke kiransa da suna habrul umma, shine babban malami daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu wanda ya kai Abdullahi bin Abbas sanin fassarar Qur'ani tun yana yaro karami. Sayyidina Umar yake kiransa da suna fatal kuhuli, saurayin tsofi, haka yake kiran shi. Yaro da ilimi ba a kiransa yaro, sai dai a ce mar matashin tsofi ko saurayi ne na tsofi. Wata rana Sayyidina Umar yake tambayansa yace kaifa asabta hadhal ilma, kai yaro wannan karatu da Allah ya baka da yawa waye akai ka samu wannan ilimi ne? Shine yake cewa bilisanin sa'ulun wa qalbun aqulun, na samu wannan ilimi ne saboda harshe mai tambaya da kuma zuciya mai tunani. Ashe abu biyu ce baka ilimi, yana yaro karemi ka ji amsar da ya bashi harshe mai tambaya ko innama shifa'ul ayyi as-su'al inji manzon Allah maganin jahilci shine mene tambaya bahaushe yace matambayi baya bata yace na samu wannan ilimi ne ta harshe mai tambaya da kuma zuciya mai tunani in an gaya ma magana to kaje kuma kai tunani akai lokacin da ya girma wallahi mutane daga sassan duniya zuwa ake karatu gaban sa za a zo a cika za ka samu mutum sama da 10,000 suna jiran Abdullahi ibn Abbas ya fito ya ba su ilimi yayi alwala daga cikin gidansa yana fitowa yana zama zai ce to ina masu neman sanin Qur'ani sai su ce ga mu sai su ce ku zo ku zauna menene damuwar ku wace aya kuke son fassara me kake fahimtan ku game da sura duk mai tambaya game da Qur'ani zai iya bashi amsa sannan ya ce to ku tashi ku tafi ina masu tambaya akan fiqhu su zo bayan ya gama da su ice ina masu tambaya akan rabon gado ku zo Allah ya bashi dukiya bayan ga ilimi ga kuma shaida da ya samu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sayyidina Umar gashi Abdullahi ibn Abbas yana yaro dan karami ga majalisa na manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka halarci yakin Badar ba mai zama wannan majalisa sai wanda ya halarci yakin Badar sai ya kama hannunsa sai ya taho ya zauna da Abdullahi ibn Abbas yana dan yaro karami to duk wanda ke gurin sai ya ringa mudda fuskar sa yana jiyawa kai wannan yana kwaro ya ringa kawo mana yaro karami irin wannan guri haka muna manyan sahabbai mun samu shaidan aljanna ka gani kamar yanda yanzu zaka samu yan majalisa da nasu girma ko sannan sanatoci da nasu girma ko dan majalisa ya shiga majalisa ta sanatoci ai za su ga alƙantar al'amarinsa ko za su raina ya ce kamar wanda me ya kawo shi nan yaro karami to haka zamanin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai baban Abdullahi ibn Abbas ya kira shi yace masa kai ya kai yaro yana masa nasiha inna hadhar rajul yudnika kaga wannan mutum Umar ya daka a jikinsa yana tafiya da kai yana yawo da kai to ina baka shawara ina maka nasiha inji abba baffan manzon Allah fala tafshiyanna lahu sirran kar ka yadda ka fallasa sirrin wani a wajensa don Umar mutumin kirki ne kar ka fallashi asirin wani wala tattabin indahu ahadan wala tattabinna indahu ahadan kada kai gulmar wani a wajen Umar wala yasma'u minka kaziban sannan kar ka yadda kai ƙarya gaban Umar kada ka fallashi asirin wani kada kai gulmar wani gaban Umar kada kuma kai ƙarya gaban Umar wala tabtadi'ahu bi shay'in hatta yas'aluka anhu kar ka fara yi masa wani abu sai ya tambaye ka kar ka zama mai kankanba mai karambani domin Umar shine shugaban duniya a wannan lokaci ya masa nasiha to ranan da Abdullahi ibn Abbas sayyidina Umar ya kama hannunsa ya taho da shi majalisar waɗanda suka yi yakin Badar din nan Abdurrahman ibn Auf daga cikin manyan sahabban manzon Allah yana zaune a wannan majalisa yana cikin waɗanda aka yi musu albishir da aljanna bayan wancan albishir da aka yi cewa wanda ya yakin Badar zai shiga aljanna to kuma Abdurrahman ibn Auf yana cikin mutane 10 da annabi ya ware yace duk yan aljanna ne yana zaune ranan da sayyidina Umar ya taho da Abdullahi ibn Abbas yana rike da shi sai ya ce masa kai yau dai zan tambaye ka limatu dukhilu hadha ma'ana wala na abna'u mithluhu dan me kake kawo wannan dan yaro karami muna da yaya kaman sa mun haifi irin shi ka zo kana zaune da shi tare da mu kace masa dan me kake haka ya tambaye sayyidina Umar yace ala tad'u abna'ana idan kana son ka rika kira mana yara ne to ai mu ma muna da yara sawoyin shi kaje ka kira su mana kace mana to mu dinga kawo yara mu dinga dinga zama kaga mun waye mu kadai ne muke zama a irin wannan guri kuma kana kawo mana yaro karami haka sai sayyidina Umar ya ce masa to innahu man qatu li alimtu shi dai wannan yaro karami kun dai san shi kun dai san shi inji sayyidina Umar Allahu akbar to wata rana ya kamo hannu Abdullahi ibn Abbas ya taho da shi wannan majalisa ta waɗanda suka halarci yakin Badar yana zuwa sai ya ga fuskokin su sun canza don me aka kawo yaro karami sai sayyidina Umar ya ce musu to amma inni sa'urikum al-yawma minhuma ta'rifuna fadlahu yau zan nuna muku wani abin da za ku san falalan wannan yaro abin da yasa nake zuwa da shi wajen ku sai ya ce masa ya dubi Abdullahi ibn Abbas ya ce masa to kai yaro la ta takallam hatta ya takallam kar kai magana sai na ce kai magana ka bari su yi magana ku zan musu tambaya ne sai ce ku manya ga tambayar da zan muku ma taquluna fi qaulillahi ta'ala me kuke fada game da wannan sura alarin makaranta mana idza jaa nasrullahi wal fath
bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا
فإن أمر يسوس من يجا تنبيع دتابي منين يكوكي فهمت أجمع دا وانا سورة دا الله يتوكر دا الله يتي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصدح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا قال بعضهم سيوا صدق cikin gurin suka ce Allah abu mai sauki amarna an nahmada Allah wa nastaghfiruhu idha nasarna wa fataha alaina ai Allah yana umurtan mu ne mu gode mar mu nemi gafarar sa idan ya bamu taimako idan ya bamu cin nasara a yaki mu gode masa mu yi ta neman gafarar sa wasa kata bazuhum wasu ma suka yi shiru fala mai kulce kada Umar sai ce kai a'jabtum an takunu misl hadha al-gulal yanzu kun gaza kaiwa kamar wannan yaro dan karamin yanzu ba ku iya bada amsa kamar na yaron nan ba sannan sai dana Umar ya dube shi ce to ya kai yaro in ni kuntu la haituka anta takallama fa takallami al-ana da na ce kar kai magana ko yace to yanzu kai magana akazalika taqulu ya ibn abbas kai ma fahimtar ka kenan ko ku akwai wani dalilin saukan wannan sura qala sayyid abdullah ibn abbas yace la wannan ba ita ce fahimta ta ba qala sai yace masa ma taqulu menene kake fada game da dalilin saukar idza jaa qala sai yace huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajalin manzon allah ne a'lamahu lahu allah yake sanar da shi allah yana sanar da manzon allah ne ajalin sa yazo dalilin saukar sura kenan Allah yana cewa idza jaa nasrullahi wal fath wa zalika alamatu ajalika idan nasaran Allah tazo idan maka ta dawo karkashin musulunci to alamar mutuwan ka yazo ya kai Muhammad don haka daga wannan lokaci da maka ta zama karkashin musulunci fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ka yawaita tasbihi ka yawaita godiyar ubangiji ka yawaita istighfari ka yawaita tuba ga Allah yace wannan shine dalilin saukar sura sai kama bakin sa ya shiru fakala Umar sai ya ce musu to talumuna ni alaihi za ku zarge ni in na kawo dan karamin yaro gaban ku sai ce ma a'lamu fiha illa ma taqulu ya kai saurayi ni ma ban san dalilin saukar suran ba sai abinda ka faɗa shine dalilin kadai ashe akwai yaro ne halin manya ilimi mai daukaka yaro ya kai shi matsayin manya kaga kenan Abdullahi ibn Abbas ya fassara mana dalilin saukan wannan sura abubuwa guda biyu ne na farko idan Makka ta dawo karkashin musulunci to alaman nasarar musulunci kenan domin larabawa suna jira su gani ne shin Makka za ta musulunta ko a'a domin sun tabbata Allah yayi alkawari zai kare Makka duk wani azzalimi ba zai samu cin nasarar Makka ba mun karanta alamtar kaifa yanda Allah ya halaka Abraha al-Ashraf da ya kawo hari Makka saboda haka larabawa duk wa'azin da manzon Allah ya yi shekara da yawa din nan wasu ku su yadda manzon Allah bane suna jira su gani Makka zai iya cin Makka da yaki kuwa in ya ci Makka da yaki to sun tabbata daga Allah yake don kuwa wanda Allah bai turo shi ba zai iya cin Makka da yaki ba kamar yanda wasu suke jiran Amurka yanzu ta musulunta ko da zaran Amurka ta musulunta sauran duniya kuma duk sai a bisawo me kake gani a ce yau shugaban Amurka ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ila kuma sauran Allah duk za a ji sawu ko to shine lokacin da Makka ta fada karkashin musulunci baki ɗaya shikenan Allah ya ce wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai kana ganin mutane suna ta zuwa suna shiga addinin Allah kungiya kungiya zuwa ake kullum ana zuwa musulunta tawaga tawaga daga dukkan kabilu gabas da yamma kudu da arewa wannan alama ce da take nuna maka nasara ya zo shi yasa Allah yake idza jaa nasrullahi me yasa yake nasrullahi domin idan Makka ta zama karkashin musulunci to har duniya ta tashi kafiri kuma ba shi da rabo a garin Makka, bi ma'ana ba a sake bautan gunki a Makka. Don haka babban nasarar da Annabi zai samu shine mallakar Makka, Makka ta zama tana karkashin daular musulunci. Abdullah ibn Umar yace wannan sura nazalat hadhihi sura fi awsat ayami at-tashriq min hajjat al-wada'i, shekarar da Annabi yayi hajjin ban kwana a wannan shekara ne Allah ya saukar da wannan sura. Yace fa urid fa arafa rasulullahi annahu al-wada'i, daga nan Annabi ya san cewa saukan wannan sura wato ban kwanan sa ne da duniya. Ka duba littafin Bukhari hadisi na 4969 da hadisi na 3627, Abdullah ibn Abbas yace masalun duriba li Muhammadin mu'iyat lahu nafsuhu, wannan wani misali ne da Allah ya buga wa Annabi Muhammad yana sanar da shi cewa mutuwar sa ta zo. Bayan an yi hajjin ban kwana ranar sallah ana mina ranar sallah, Allah ya saukar da suratul fath idza jaa nasrullahi wal fath, daga wannan ranan zuwa mutuwar manzon Allah kwana 80 ne. Saboda haka Allah yake umurtan Annabi cikin kwanaki 80 din nan ka tsaya fa kai tsaye, ka tsaya ka'in da na'in, ka ringa tasbihi kana istighfari kana tahmidi, ka yawaita ibada. Don haka Sayyiduna Umar lokacin da wannan sura ta sauko da shi da babban Annabi shine Abbas, baban Abdullah ibn Abbas, lokacin da ta sauko wallahi sai suka fashe da kuka, masu kuka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su, me yasa kake kuka ya kai Umar? Sai ya ce abkani anna kunna fi ziyaratin min dunina, abinda ya sa ni kuka muna cikin ƙari ne na addinin mu, kullun ana ƙara mana abinda da ba mu san shi ba. Yau sai mu samu ilimin da jiya ba mu sani ba, gobe in ka zo mu samu ilimin da ba mu san shi ba a yau, kullun ƙaruwa muke yi. To gashi kuma yau Allah ya saukar da aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, yau na cika muku addinin ku. Sayyidina Umar yace to fa amma idza akmila, tunda fa an cika addinin, karuwar da zamu yi da kai fa ta kare, tunda an riga an cika. Fa innahu lam yakmul shay'un illa naqasa, duk abin da aka ce ya cika to daga wannan rana ko ne zai faru da shi sai naqasa, raguwa kuma zai yi ta yi. Kana sai manzon Allah yace sadaka gaskiya ka faɗa ya kai Umar. Akwai hadisi da yawa, ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2218, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min amin illa alladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum, babu shekaran da zata zo face wanda zata biyo bayan ta kafi ta sharri hatta shin kiyama, bara tahi bariya sharri bana tahi bara sharri baki kuma zata fi bana sharri, kullun gwammajiya ne da yau inji manzon Allah har zuwa haduwar mu da Allah tabaraka wa ta'ala. Kullum Allah yana ɗaya da albarkan komai ka sani. Ka duba mulkin Najeriya shi shagar kare wannan ta'aji kaza a kambari, ana nan baban gida wannan irin wahala Buhari kai ko wannan irin wahala baban gida ya hambari, baban gida na mulki ba irin yadda ba yi ba kasan nan, ai wannan mutum dujan ne kaza har dujan an kira shi ko komai yayi tsada, baban gida ya mika mulkin ya ba wa shaunakan ya mika wa abasha sai da aka kai ga la'antarsa, sai da aka kai ga tsine masa ko ya bar mulkin Abdulsalam ya karba, to yanzu muna mulkin Obasanjo. Ina so don Allah ka faɗi gaskiya da mulkin da muke ciki da jiya, to in ma baka faɗa ba wani zai faɗa, zai ce gara jiya. Domin maganar manzon Allah Annabi ya ce ma min amin, babu shekarar da za ta zo illal ladhi ba'dahu sharrun min, face shekarar da za ta biyo wannan sai ta fi wancan sharri hatta talqaw rabbakum, har ku sadu da Allah. Wata riwaya manzon Allah yace la yati alaikum zamanun, babu zamani da zai zo muku illa wallazi ba'dahu sharrun minhu, face wanda zai biyo bayan sa ya fi shi sharri. Wata riwaya manzon Allah yace innal islam bada'a gariban wa sayaudu gariba, musulunci ya fara a bako haka kuma zai kare a bako. Annabi ke cewa innan nasa dakhalu fi dini afwajan wa sayakhrujuna min ad-din afwajan, mutane sun yi ta shiga addinin nan kungiya kungiya su haka kuma za su yi ta fita addinin nan kungiya kungiya. Allah ka sa ba mu cikin su. Abu na biyu da wannan wato sura take karantar da mu shine Allah ya umarci manzon Allah da yin tasbihi, shine yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ko ka duba littafin Bukhari hadisi na 4967 da littafin Muslim hadisi na 484. Nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ma salla an-nabiyyu salatan ba'da an nazalat alaihi idza ja'a nasrullahi wal fath. Babu wata sallah da annabi ya sake yi daga lokacin da Allah ya saukar masa da suratu idza ja'a, kwanaki 80 da yayi a rayuwarsa bayan saukar idza ja'a din nan, duk sallan da annabi yayi to illa an yaqula fiha, yana fadin a cikin sallan annabi yana cewa subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sarki ya tabbata gare ka ya Ubangijinmu, godiya tana gare ka ya Allah, ka gafarta mi. Tun daga wannan lokaci kaga yana aiki da waccan umarni da aka yi masa a ƙarshen suratul idza ja'a. Ko a sahihul Bukhari har yanzu hadisi na 4968 da littafin Muslim hadisin na Aisha tace kana rasulullahi yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, annabi yana yawaita faɗa a ruku'insa da sujjadarsa yana cewa subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli, subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli. A wata riwaya nana Aisha tace sai na tambaye shi nace araka tuksiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilay. Ya rasulullah naga kana yawan fadan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah atubu ilayhi, me yasa kake yawan fada? Da can baka yawaita fada ba sai yanzu. Fakala sai annabi ya ce mata khabbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati, ubangiji na ya bani labari zan ga alamar mutuwa ta ta wajen al'ummata. Fa idza ra'aytuha, lokacin da naga al'ummata suna yawa ana ta shiga musulunci din nan, to alamar mutuwa ta kenan. Aksartu min qawli, Allah yana umurta na in yawaita yin tasbihi da tahmidi da istighfari da kuma tuba gare shi. Fa kadar aituha, annabi ya ce to naga alamar mutuwata ta zo, shi yasa nake yawan istighfari, nake yawan tasbihi, nake yawan tahmidi, nake yawan tuba ga Allah madaukaki. Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhira amrihi la yaqumu wa la yaqa'udu wa la yaji'u wa la yadhhabu illa qala subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atubu ilayhi. Ummu Salama tace daga lokacin da Allah ya saukar ma annabi da idza ja'a, to in zai zauna sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayk, in zai tashi sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayk, in zai fita sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayk, in zai shigo gida zai ce subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayk. Duk abinda annabi zai sai ya faɗi wannan kalma. Ko sai Allah sai na tambaye shi ya rasulullah baka saba yin haka ba? Kana sai ya ce inni umirtu biha, haka Allah ya umarce ni in dinga yi. Yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Don haka Abu Huraira a riwayarsa yace ijtahada an-nabiyyu ba'da nuzuliha hatta tawarramat qadamahu, daga wannan lokaci da suran nan ta sauko manzon Allah ya tsaya da sallah, sallar da da baya irinta, sai da kafafunsa suka kumbura, wala hala jismuhu, sai da manzon Allah ya rame, wa qalla tabassumuhu, daga wannan lokaci manzon Allah ya bar murmushi, wa kasura buka'uhu, daga wannan lokaci manzon Allah yake yawaita kuka. Daga lokacin da idza ja'a ta sauka manzon Allah rayuwarsa baki ɗaya ta canza, domin kuwa alama ce ta ya fuskanci lahira. Sa'ad bin Abi Waqqas kawun annabi yake cewa ma ru'iya bahikan mustabshiran, daga lokacin da idza ja'a ta sauka zuwa mutuwar manzon Allah ba a sake ganin yayi dariya ba, ba a sake ganin ya sake fuska ba. La hawla wala quwwata illa billah. Shi yasa Ibn al-Qayyim yake faɗa a cikin littafin sa al-Hadiyu yake cewa hatta sallah idan manzon Allah ya sallama abu na farko da yake cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, saboda duk umurnin Allah da ya gaya masa can ƙarshen sura. Idan ya fita daga bayan gida sai ce gufranaka. Ko lokacin da manzon Allah ya shiga bayan gida zai fito, ya fito din nan sai ce gufranaka, yana je neman gafaran Allah. Ibn Hajar yace idan manzon Allah ya gama alwala sai yace Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, ya Allah ka sani cikin masu iya tuba yadda kace wa innahu kana tawwaba, shi Allah mai yawan karban tuba ne. Allah ka sani a cikin waɗanda za a karbi tubansu. Annabi ke wannan addu'a. yana wannan addu'a ta'abbudan ba don ya saba ma Allah ba. A littafin Imam Tabrani Abdullah ibn Abbas yake cewa lokacin da suratu izaja ta sauko nu'iyat ila rasulillahi nafsuhu, wato kamar ana sanar da annabi ne ajalin sa yazo, fa akhadha bi ashadd ma kana qatt ijtihadan fi amr al-akhirah, duk wata ibada da ka sani manzon Allah sai ya rike ta da tsanani fin yanda yake yi da saboda fuskantar matsalar ta lahira. Allah shi samu cika da imani. To sannan akwai wata fadakarwa da ya kamata mu yi anan. Malamai suna cewa bisa dogaro da waɗannan hadisai da kuma wannan sura da ta sako ga Annabi Muhammad, ya kamata duk mutumin da shekarunsa suka ja, mutumin da ya kai shekara 60 ya yi koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ɗauka Allah ya saukar masa da suratu iza jaa nasrullahi wal fath, domin fa shi ma alamar mutuwarsa ta zo, domin Annabi shekarun da ya a duniya shekara 63 ne, babu mamaki kai yanzu ka kai 70. Duk mutumin da ya kai 60 to daga wannan lokaci shi ma fa ana so ya tsaya ibada ka'in da na'in domin fuskantar lahira. Wannan shi yasa sayyiduna Umar ya kamo hannun Abdullah ibn Abbas ya shigo da shi wurin da dattabai suke zaune, saboda ya tunatar da su wata hikima tsufa ta zo musu. To ga dalilin saukan iza jaa, abin da ya kamata su yi su waɗannan sahabbai, su yi koyi da manzon Allah, su yawaita istighfari da tahmidi da haylala, su yawaita tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala domin tattali da kuma tanadi mutuwa. Allah ya sa mu cika da imani. Shi yasa annabi ke addu'a yana cewa Allahumma ja'al khayra umri akhirahu wa khayra amali khawatimahu wa khayra ayami yawma alqaka fi, ya Allah ka sanya wato ƙarshen rayuwa na ta kasance ita ce mafi alheri, ƙarshen aiki na ya zama shi yafi alheri, ƙarshen kwanaki na su kasance su ne suka fi alheri, kuma bil haqiqa rayuwar manzon Allah ƙarshen ta shi ne yafi alheri, domin annabi ya fi tsananta ibada gab da mutuwarsa. Allah shi samu iya koyi da manzon Allah. Wannan shi ne ƙarshen fassara na ita wannan sura. Allah shi ba mu ladan karatunta. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Na farko akwai abin da ya faru da masu zuwa wa'azi an Isra'i ko suna roƙon malam Allah ya malam ya tsaya su da addu'a. Wannan shi ne na farko. Sannan abu na biyu shi ne game da tambayoyi. Tambaya ta farko ita ce wannan tana cewa malam game da tasbihin da ka bayar cewa za a yi subhanallah sau goma, walhamdulillah sau goma, wallahu akbar sau goma, shin bayan sallah to shin wannan yana kasancewa matsayin wannan wanda ake 33 ne, ko kuma shi ma yana cin gashin kansa ne shi daban ne?
Da farko dai su waɗannan yan uwa da suke zuwa tafsiri daga Mayo Belwa, muna musu fatan da kuma roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gaggauta ba su sauki, kuma Allah ya sa wahalar da suka samu ta zama zakka ne game da laifuka da suka yi ma Allah. Sannan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu su waɗannan ƴan fashi da suka yi musu irin wannan ta'aji, Allah ya fallashe su. Allah madaukakin sarki, muna roƙonka ka fallashi waɗannan ƴan ta'adda waɗanda suke hana mutane yin addini, domin suna neman su hana mutane ne zuwa wa'azi daga ƙauyuka. Ba za mu ce Allah ya la'ance su ba, illa mu yi fatan Allah ya shirya da su. Su kuma waɗancan da aka cutar da su, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lada ya saka musu. Abinda suka rasa Allah ya ninka musu. Dama annabi ya gaya mana duk mutumin da ya rasa wani abu ta hanyar Allah, to bi haƙiƙa Allah zai maida masa daga nan duniya kafin ma lahira. Muna fatan Allah ya maida musu lafiyar su, kuma Allah madaukaki ya maida musu asarar da suka yi. Sannan wanda ya tambaya ta farko ya ce mun yi bayani a kan bayan sallah za a yi tasbihi sau goma, tahmidi sau goma, da kuma takbiri sau goma, a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya taba cikin littafin Abu Dawud, kuma ya zo cikin sahih al-adab al-mufrad. To ba shakka haka ne, wannan riwaya ce guda cikin riwayoyi da aka samu na zikiri bayan sallah. Wata riwaya ana cewa mutum bayan an gama sallah ya zauna ya yi 33 ne. Wata riwaya an ce mutum ya yi 25. wata riwaya an ce mutum yayi goma goma, wato wannan an baka ne zabi musamman saboda shi dan adam an san mai bukatu ne. Wani yana da bukatar da zarar an gama sallah maza maza zai tashi tafi, yana da wata damuwa a gaban sa, to irin wannan wanda yake da wata damuwa a gaban sa, kaga dai kafin ya tashi tunda an ba da dama ayi goma kawai ma sai ya goma. Wanda kuma yake da zarafi zai iya yin har 25 yayi, wanda kuma yake da damar yayi har guda 33 yayi. To zabi aka bayar, ba wai kowanne yana zaman kansa bane. In ka yi goma kuma ba a dalilin za ka yi 33 ko ka yi 25.
Wannan yana tambaya kan cewa a malam ta bayani game da kafin mutum yayi bacci yayi alwala, ya yi kasance mutum yana da larurin da ba zai iya yin alwala ba, shin zai iya yin taimawa a madadin wannan alwala?
Yana da larura ba zai iya alwala ba ko? Sai zai iya tsarki, in ya tsarki shi kenan ko bai taimama ba. Bai iya taɓa ruwa? Haka zai iya taimama sai ya ɗauke mara wannan alwala ɗin tunda sunna ce.
Wannan yana cewa a tafsirin da kai bayar malam ka yi bayani a kan wannan ayan wa nafsin wa ma sawwaha, yake cewa ka ce annabi yakan yi addu'a idan ya zo wannan ayan, to shin mutum ma zai iya yin addu'a in ya yi karanta wannan ayan ko kuma a khususiya ce ta manzon Allah? To
ba khususiya ba ce, mutum zai yi addu'a nan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, sunna ce mutum ya yi wannan addu'a.
Wannan tana tambaya kan cewa shin malam a hana jaririn shan ruwa sai ya kai wata 6 kamar yadda wasu suke yi kuma suke so a yi, shin wannan musulunci ne ko kuma a'a ba yi da wani matsayi a shari'a?
To ba nawa ma fahimta, ba ma musulunci ba yana ga mugunta ne, ba musulunci ko bai taɓa umarni da mugunta a bar jinjiri ya wata 6, jinjiri ba mutum ba ne? Wato akwai salo na cutar da mutane da yawa, haka kawai a shekara ba jinjiri ruwa ya zauna, yanzu kai za ka zauna wata 6 ba ka sha ruwa ba, shi ba mutum ba ne? Wani ba inda musulunci ya ce a yi haka ba daidai ba ne?
Ana
samun typhoid a ruwan, to yanzu kana nufin duk wanda yake masallacin nan an ba shi ruwa ya sha, an hana shi ruwa wata 6, shi yasa muke da rai? Okay. 80% na nonon jatuma ruwa ne, 80% na nonon jatuma ruwa ne, to dai ruwa daban nono daban, kuma duk an ba mu ruwa kuma za mu ba mu 'ya'yanmu, wannan shi ne gaskiyar magana, ba dalilin da zai sa a hana yaro ruwa, sai dai za a ba mu jinjiri ruwa a ba shi mai tsafta. Yawwa,
wannan na cewa malam shin sanya kaset a masallaci bayan sallar asuba yana da asali? Wani
bayi da asali ba shi ma kuma da kyau, ba ma bayan sallar asuba ba ko ma bayan wata sallah a sa kasir a masallaci ba shi da kyau. Bid'a karatun Qur'ani ba ma kasir ba, mutum ya tashi a masallaci ya dinga rafsa karatu ya hana mutane sukuni ma ba shi da kyau. Su za ka yi karatun ka sassauta muryarka, yana da kyau ka duba wato akwai littafin Ibnul Jawzi wanda ya yi musamman akan bid'a, da za ka duba za ka ga babi da ya keɓe musamman akan mutumin da yake karatun Qur'ani ya hana mutane sukuni a masallaci, ba ma kashir ba, saboda haka ba daidai ba ne. Hatta ladan bayan ya gama kiran sallah ya dinga karatun Qur'ani ko ya dinga zikiri, bid'a ne? Me ya bid'a? Sabon abu ko? Me ya sabon abu? Abinda annabi bai yi ba, sahabbai ba su yi ba, shi ke nan. In ka ce da kyau to dole sai ka samu mana matsayi. Annabi ya yi? Bayan an kira sallah akwai ladanin da ya fi Bilal, annabi ya yi ladanai kashi 4, Abdullahi bin Ummu Maktum ladani ne na annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ga Abu Mahzura ladanin manzon Allah ne, ga Bilal ladanin manzon Allah ne, ga Sa'ad wani ana kiransa Sa'ad al-Qurazi ladanin manzon Allah, ladanai guda 4 duk ladanan da aka yi na annabi sallallahu alaihi wasallam, babu wani ladanin da ke kara wata kalma idan ya gama kiran sallah har manzon Allah ya rasu. Aka yi zamanin Umar, Abubakar, zamanin Khulafa'ur-Rashidina,
sahabbai suka kare tabi'ai suka bi suka kare babu wanda ya ga ya kamata dan ganin ya kamata ke sa a kago bid'a ba ta karkai karatun qur'ani ba amma ba ta kai kowa ya ji ba ko in kai kira sallah ka gama naka kuma gebe ka tsubuna kai karatunka ba mai ji wata rana wasu mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana dakin Aisha kawai sai ji masallaci ya ruɗe haya haya ko wannan yana karatu wannan yana karatu baka jin komai sai fito ki kai ya ku musulmai suna karatun nan ne fa wato karatun Qur'ani kuna so ne ku yi shi ku jiyar ma Allah ku jiyar ma kanku me yasa kuke daga murya yanda wannan ma zai hana wannan kuma ka lura